gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 7 ga watan Mayu na wannan shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan ɗabi'ar tsatsauran ra'ayi wanda ke kawo illoli da dama.
At least wani makila bai taba jin kalmar radicalization or de-radicalization ba, amma idan ya gani zai ce to ko dictionary ne zai duba ya ga me ma'anar wannan kalmar, idan shi ma abin ya shafe shi zai ga to ta yaya zai iya magancewa.
Biyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama ta Jami'ar Bayero Kano haɗin gwiwa da gidauniyar Rosa Luxemburg Stiftung ne suka shirya taro wanda ya gudana a ranakun Laraba da Alhamis na satin da ya gabata. Taron na faɗakar da matasa ne game da illolin shigin gona da iri a rayuwa da kuma tsaurin ra'ayi game da al'amuran yau da kullum, musamman harkokin addini. Kasan yazo ya zama mana illa sosai.
Eh, sosai ma kuwa.
Yasa wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari ya turo mana hirarrakin da yayi da malamai da ma mahalarta taron.
Eh, hakan ai yayi kyau. Amma dai ai kamun mu sanduma cikin shirin, bari mu fara da waɗannan tambayoyi da muka yi muku a shafin mu na zumunta, inda muka tambaye ku ta waɗannan hanyoyi kuke ganin za iya kawar da wannan matsala ta tsauraran ra'ayuka, wanda kuka amsa mana kamar haka.
To amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Hannatu Mamman Sultan Tiwada, inda ta ce mana inganta rayuwarsu da kuma sama musu ayyukan yi.
To shi kuma awwal GSM a Jos cewa yayi salam yau da gobe, wannan wani matsala ce mai girma, ya kamata a sami mahukunta ko kuma wasu waɗansu gurare da mutane za su je wanda gwamnati za ta samar da shi don a dinga ainihin fayyace musu ko kuma nuna musu abubuwan da ba su dace ba don su guje ma irin waɗannan abubuwan.
To sai kuma amsar Sa'idu Gajo Katamma. To Sa'idu, Allah sa dai na faɗi sunanka daidai. Shi kuma ya ce faɗakar da matasa ta koya musu aƙidu mai amfani na ɗaya daga hanyar da za a yi yaƙi da tsatsauran ra'ayi tsakanin matasa.
To shi kuma Suleiman Yunusa cewa ya samar wa matasa aikin yi shi ne mafita.
To Amadu Abacha Mashina ya kuma ce mana yaƙar da ɗabi'ar tsatsauran ra'ayi ga matasa abu ne mai matuƙar wuya a ƙasashenmu na Afrika da ma duniya baki ɗaya, domin kuwa an yi sake ɗan zaki ya girma.
To lallai ka. To shi kuma Abdullahi Muhammad Manzo baya jidda cewa yi ba komai yake janyo tsauraran ra'ayi a tsakanin matasa ba, illa rashin ilimi da kuma rashin ayyukan yi. Ina kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen inganta ilimi, musamman ilimin matasa, don kuwa ƙarshen wannan matsalar ta haka za a samu.
To Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki su kuma suka ce mana ta hanyar gyara koyin malaman addini.
To shi kuma Habib Sudais Alhaji Sani cewa ya kamata a ce gwamnati ta samar wa matasa ayyukan yi shi ne mafita.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Jama'a, yanzu kuma za mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari domin jin hirarsa da malaman da suka yi ƙoƙarin gudanar da wannan taro.
za mu so mu ji makasudin shirye wannan taro da kuka yi. Me kuke so ku cimma ne sannan da wasu wa kuka hada wannan taro?
A shi wannan taro mun shirya shi tare da taimakawar wata cibiya da ake ce mata Rosa Luxemburg Foundation. Shekaru wajen biyu ko uku suka nemi wanda yake da sha'awa ya rubuta gabatar da yanda zai yi wani abu da zai shirya wa matasa. Domin tura
kamar jadawali.
Domin tura jadawali wajen guda hudu har mun dauka ma an manta da su. Sai kuma bara sai suka kira mu Disamba suka ce to yanzu sun shirya za a yi wannan amma mu rage maimakon hudu mu dawo biyu. Domin mun shirya jadawali guda hudu, daya akan harkar tsauran ra'ayi za a ce fundamentalism,
ra'ayi na wuce gona da iri
fundamentalism and radicalization, wanda muke fatan a fahimci menene ma wannan ra'ayin wanda ya wuce gona da iri da kuma yanda za a kare faruwar haka da kuma idan ya faru yanda za a magance shi. Sannan mun shirya akan yaranmu da suke fitowa babu aikin yi. Shi kuma bincike ya nuna cewa ba kawai a samu degree ko certificate na diploma ko shi kadai ne yake bukata ba, a'a, kana shi wanda yake nema aiki yana bukatar wasu abubuwa da za a koya mishi ko za a koya mata wanda zai taimaka a samu aikin nan, sannan kuma a rike aikin a yi shi da kyau da inganci, sannan kuma da yanda ma za a yi zamantakewa da mu'amala da sauran mutane a gurin aiki da waje. To kusan mafi yawancin matasanmu ba su da wannan. Yanzu a jami'a an fito da wasu kwasa-kwasai wanda za su yi wannan, amma su ɗaliban sun gaya mana gyara da ya kamata jami'a ta gyara a jiya.
Entrepreneurial courses,
yes. To sannan mun yi akan shaye-shaye da kuma illolinsa da kuma harkar shugabanci. To da suka ce mu zaɓa sai muka duba muka ga watakila wani zai magance wani. To sai muka zaɓi waɗannan guda biyu, na farko da na gaya maka na harkar rashin aikin yi da yanda za su samu makamashin aiki, yanda idan za su iya ma rubuta shi kanshi takardar neman aiki, da yanda za su yi aikin, da yanda za su yi mu'amala a gurin aikin, da yanda sauransu, da kuma wannan magana ta tsauran ra'ayi da kuma shige gona da iri da kuma yanda za a hanawa ko a magance shi. Kai maganar matasa gaskiya dama kusan duk gaba daya wannan abin da muka shirya na matasa ne.
To amma wasu na ganin cewa kamar matasan nan da kuka gayyato yawancin su yan makaranta ne, wasu a jami'o'i suke da sauran makarantun ilimi mai zurfi. Da yawa kuma yaran da suke afkawa cikin wancan yanayi da ake rudar su a shigar da su aikace-aikace na tarzoma ta hanyar rudar su da wasu abubuwa, galibin su ba jami'o'in ake zuwa ba, ko kuma a'a waɗanda suka je jami'a suka fita ba kasafai suke shiga wannan harkoki ba. Me yasa kuka zaɓi ku kira yaran da suke karatu a jami'a da sauran makarantu ai wannan taro da su, maimakon yaran da watakila ba su da aikin yi, rashin aikin yi ne ma yasa suka fada wancan ayyuka na tarzoma?
To shi koyaushe akwai wannan, waɗannan da suke jami'a din su muke fatan su fita su iya sanin yanda za su samu aiki da yanda za su yi. Ba ka ganin idan aka magance wannan shi kuma zai magance su wa'ancan yaran da ba su samu aiki ba, kuma ba su sun fada kan wancan tunaninmu kenan. Sannan kuma na biyu, muna da wani taron da za mu yi wanda ya fi wannan fadi. Kusan duk makalar ɗaya ce, amma wa'anda za mu gayyata sun fi yawa. Sannan kuma yanayin yanda za mu gabatar ma zai bambanta. Shi wannan kaga muna ta yi ne tare da wasu. To amma wancan kuma da za mu yi mu kaɗai za mu yi, za kuma mu faɗaɗa shi da mata kama da shi kanshi yaran ma da za a yi, za a haɗa biyu. Ta fahimta?
Yauwa,
abinda ake bukata shine fahimta.
Sakon ya isa ga wanda ake muradi.
Eh, to shine.
Da yawa kukan yi irin wannan taro kuma wani mataki ne na bincike da kuke a jami'a. Saboda kuna sa shi a rubuce a samar da daftari bayan nazarce-nazarce. Bukatar shine a aiwatar musamman ga gwamnati ko hukumomin da lamarin ya shafa. Amma har yanzu ana kokawa ku kullun kuna tarukan nan duk wata ku ko duk shekara haka a jami'a wancan bari wancan fanni yayi. Amma har yanzu abubuwan nan kaman ci gaba suke saboda ana ta fama da tsarin na Boko Haram a kurma arewa maso gabashin Najeriya. Gashi yanzu yan tarzoma matasa sun addabi zamfara da Kaduna da sauran sassa. Wai ya kuke ji kaman kuna yi kwalliya ba ta biyan kudin sabulu. Ku ne ba ku fahimci abin daidai ba yadda za a kama bakin zaran ko kuma a waɗanda kuke miƙawa ne a matsayin hukunci ba sa aiki da abin da kuka miƙa musu a rubuce?
To alhamdulillahi duk ba ɗaya. Saboda kullum mu dama aikinmu kenan. Mu nazari mu fito da alƙalima na nazarin mu kuma kirawo mu shelanta mu kuma jan hankali da sauransu shine aikinmu. To amma duk da haka kuma mukan miƙawa hukumomin da ya kamata. To amma kamar shi wannan magana guda ɗaya ta wuce nazari da wuce wannan
fundamentalism
na wuce gona da iri da kuma shi kanshi aikin ta'adda da kafada. An shi yasa muka ce kokari muke yi a hana ai fito da hanyoyin da ma ba za a shiga ciki ba.
A datse kafa.
A datse. In aka riga aka shiga an shiga la ilaha illa la haula wala quwwata. Ko ba haka ba. To kuma gyara kamar yanda wani masani ya faɗa. In aka shiga irin wannan akan dauki shekaru saboda takala za a yi a koma a noke. Saboda haka akan dauki shekaru kafin a gyara. Amma kowanne ana yi. Muna yin nazari, muna taro mu faɗar da abinda muka yi bincike wannan sannan kuma muna miƙa gwamnati. Gwamnati tana yin iya abinda take yi.
Professor Salishu ga taro an yi kuma ya mai da hankali ne akan batun nan na wato da ya dama al'umma na da ake saka matasa suna shiga harkokin tarzoma kala-kala. Wannan tasiri kake ganin taruka irin wannan da kuka yi zai yi musamman a halin da ake ciki yayin da ake magana a wayar da kai a ilmantar da yaran da ake ɗiba su ga Boko Haram gashi kuma sabon nau'i na abin da ake cewa bandits ɗan tarzoma suna tara mutane akan hanya suna sata suna har ma yanzu sabon lamari ya shiga zamfara ana shiga makarantu kwatankwacin yadda aka tafi ma makarantun ƴan mata a Borno da Adamawa.
To a alal hakika kamar yadda ake faɗa a Hausance motsi ya fi laɓewa. Wato yin shiru a irin wannan yanayi ba zai taɓa taimaka mana ba. Wajibi ne duk dama da za a iya samu da duk kuma wato dabaru da za a iya amfani da su da duk salon da za a iya ɗauka na isar da bayanai ga waɗanda ya kamata su saurari bayanai wajibi ne a yi amfani da shi. Wannan kamar wata hanya ce ta fuskantar al'amarin a ilmance a kira masu ilimi a su zo su gabatar da makaloli su kalli wannan matsala ta fuskar ilimi da kuma yadda ya kamata a fuskance ta. Kuma babban abin jin daɗi shine wato tun da wannan al'amari ya fi tabbata tsakanin matasa ko ya ma tattara tsakanin matasa ne to matasan aka gayyato kuma su ne suka cika wannan ɗakin taro. Kuma matasa waɗanda suke wato yawanci masu karatu waɗanda za su je su kama madafun iko da ɓangarori na rayuwa a cikin al'umma yana da kyau a ce sun samu irin kyakkyawan fahimta akan wannan matsala da kuma wato fuskokin da ya kamata a kalli matsalar kuma a fuskanci matsalar da su da sauransu. Na haka wannan irin taruka za su taimaka kwarai da gaske. Wato abu ne wanda ike
yawanci ana magana idan aka shirya taruka irin waɗannan akwai wani wasu ɓangarori da watakila sai hukumomi sun shigo ciki wajen zartarwa. Amma har yanzu ko a mataki na jami'a da cibiyoyin nazari kuna irin waɗannan bincike da taruka a tara bayanai. Amma dai har yanzu za ka ga kamar hukumomi na ɗari-ɗari wajen aiwatar da abin da kuka bincike ko kuma aka jiyo ra'ayoyin jama'a aka.
Hakika wato ana samun nawa da kuma wato wani zabin zaka yi cewa rashin kula ko kuma tsoro daga wajen hukumomi wajen aiwatar da muhimman kuduroli da shawarwarin da ake gabatarwa a cikin wayannan tarurrukan. Dole ne shugabanninmu wato su kawar da tsoro. Yanzu kamar misali in aka yi magana akan taka burki ga waɗanda suke wa'azi suke wuce gona da iri suke kausa sakalamai da kuma wato zaburar da ko tunzurar da matasa cewa a ɗauki matakai na yadda za a kawo daidaita wato misali hanyoyi da harsuna na wa'azi da ilmantarwa to sai an yi yunkuri amma sai ga gwamnatoci sun kasa iya aiwatarwa saboda tsoro da sauransu. Sannan kuma akwai matsala ta wato ainihin misali rashin kula cewa ga shawarwari nan an gabatar da su amma bangarori da hukumomin da abin ya shafe su a gwamnati ba su ma damu da waɗannan abubuwa ba, ba sa kula. Wasu ma ko an gabatar musu da shawarwarin ba za su nemi waɗanda suka zo suka gabatar da shawarwarin na cewa muna buƙatar a yi mana ƙarin bayani, wasu muna ganin ga wasu tarnaƙi, wasu hanyoyi kuke ganin za a warware wannan tarnaƙi don aiwatar da wannan, duk babu wannan. To dole ne sai lokacin da gwamnatoci da hukumomi suka tsaya suka gamsu akan cewa wajibi ne fa a tsaya tsayin daka wajen fuskantar wannan al'amari, wato shawo kan al'amarin wato zai yi wahala kwarai da gaske. Muna fata dai Allah ya yi ma jagororinmu da shugabanninmu wato muwafaka da kuma jagora wajen tsayawa don aiwatar da abin da ya kamata aiwatar a kanmu.
Dr. Me Kano, gashi kun yi taro kuma abin da ya shafi harkokin matasa ne da kuma jibanci lamuran zaman lafiya da tarzoma. Ka gabatar da makala? Wai a takaice a dunkule me makalar ka take nufi?
To bismillahirrahmanirrahim, abin da na gabatar da makala ne akan abin da ake kira kamar matsawa ko kurewa akan wani abu takadiri da mutum ya dauka wanda a turanci ake kira fundamentalism. To na gabatar da shi akan menene shi
wanda gona da iri,
yauwa, kamar shi gona da iri a cikin abin da mutum ya dauka kuma musamman abubuwan da suka akan matasa na kasan nan, tunda a duniya da kuma kasan nan za ka ga abubuwan da suke faruwa musamman na rashin tsaro da tashin hankula, you know, da ta da kayar baya za ga yawanci matasa ne a ciki. Sai sai muka ga cewa shi wuce gona da iri wani abu ne, wata ɗabi'a ce wanda a yanzu matasa suke ɗauka saboda wani abu da suka yadda da shi kuma suke bi su yi ɗabbaƙawa, kuma a ƙoƙarin ɗabbaƙa shi da bunsa ya zama da kuma ana haifar da tashin hankula waɗanda muke ganin suna samun mana da kuma baya ƙasar nan. Na yi maganar abubuwan da suke kawo wuce gona da iri, kuma a cikin abubuwan da na kawo akwai wataƙila rushewar tarbiyya da iyali da na ƙasa da kuma al'ummarmu, da kuma kawo matsala ta rushewar sashin ilimi na ƙasar nan waɗanda ya sa mafi yawa matasanmu da yara da ake da su ba sa iya samun damar yin karatu da samun tarbiyya da ya kamata samu a family institution wanda muka sani a da. Na uku, mun kawo kamar intolerance ko a ce rashin
juriya
tsakanin al'umma, wataƙila a tsakanin mutane da suke bin wata aƙida guda ɗaya ko addini guda ɗaya ko wata ɗariƙa, ko kuma tsakanin wannan addini da wannan addini, kuma tsakanin wannan janibin abu da wannan janibi, akan samu ba a iya jurewa juna da mutunta juna kan abin da mutum yake bi, a zauna a teburi kowa ya faɗi ra'ayinsa wanda yake da abin da ya fi wannan a gani, a fahimci juna don a sanya za a ci gaba. Sai ya zamana kawai mun buge da kushe wa juna, hasala wa juna, you know, da sukan juna wanda da ƙarshe yake haifar mana da matsalolin da yanzu muka tsinci kanmu a kai. Daga ƙarshe ne magana akan hanyoyin da za a bi idan muna so mu magance, kafin wannan ne magana akan shi wannan wuce gona da iri abin da yake kawo shi kuma me yake haifarwa. Sai muka yi magana ka haifar da abubuwa da dama wanda suka haifar da tashin hankula, matsalar rashin tsaro, tare da kayar baya karuwar laifuffuka da kuma karuwar matsaloli na rayuwa ma wanda muke gani a yanzu a cikin al'ummar mu saboda buris da aka yi da al'amuran shine daga karshe din sai muka wato ya zamu yi mu fito daga wannan sai muka bada shawara shawara ta farko da muka ba ita ce dole mu koma mi karatun tana su mu kalli yanda family institution din mu take ya za ya dan bukata ya za
ne zamantakewar iyalai
daga iyalan mu ya zamu mu tabbatar da cewa zamantakewar mu ta inganta kowanne mutum na yin abin da ya kamata uba da uwa da wa da yaya da kani da yan uwa a hadu a ringa magance matsalolin da suke faruwa a cikin mutane na farko ke na biyu muka yi maganar harkar ilimi idan family ko iyali sun yi kokarin tabbatar da samun tarbiyya ingantacciya to sashin ilimi kuma ya zama an ba wa matasa da yara dama an kuma ba su ilimi ingantacce wanda zai taimaka al'umma ta mu gaba daya ta zama ingantacciya wannan sanan ne kawai zamu iya magance abu na uku to wannan rashin hakuri juriya da juna din sai an dawo an koma ana hakuri da juna maimakon a ringa fito da makamai ana fada ko ai ta sukan juna a wajen da ake yin gabatar da jawabai ko makaloli to a fito da wani janibi kamar da abin da ake kira dialogue inda za a yi tattaunawa don a fahimci juna a san a me kake a me ka tsaya abu na gaba shine muka ce yanayin walhalu da al'umma kasan nan suke ciki sai duka bangarorin da abun ya shafa waɗanda ake kira stakeholders sun fito masu ruwa da tsaki sun fito sun dauki matakan da ya kamata su dauka na rage radadin rayuwar da mutane suke ciki na talauci rashin aikin yi wahalar rayuwa matsala ta yau da gobe wanda zai taimaka mana muka hadu watakila ta wannan sai muke ganin Allah ya yarda za mu magance matsalolin da suke shafan mu a wannan kasar ko kuma a wannan sashi na wannan kasar a Najeriya
to madalla har yanzu dai kada a sha'afa ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe yanzu bari mu koma ga Mahmud don jin yadda ya tuntubi dalibai da suka halarci wannan taron
la sunana Aliyu Balarabe dalibi a nan jami'ar Bayero dake Kano sangayar karanta aikin jarida mass communication kenan
yanzu gashi ka halarci taro kuma an tattauna batutuwa musamman da suka shafi matasa yadda za a saita tunanin su da harkokin su ne da kullum wannan sako zaka isar ga waɗanda ba su zo wannan zauren taro ba
eh gaskiya sakon da zan isar ga waɗanda ba su zo wannan taro ba shine an tattauna akan batutuwa masu dama ɗaya daga cikin batutuwan shine samun ingantaccen kuma wadataccen ilimi na addini da kuma na zamani da kuma samun wayewa da ta ci gaba da ake a duniya ba dawwamar da tunanin mutane akan wayewa irin ta mutanen da su gagabace mu ba da kuma neman ilimi daidai gurgudu musamman na zamanin tunda shine zai wayar da kan mutane mutum ya fahimci rayuwar shi ya fahimci addinin shi da zamantakewa da shauransu
kana amfani da kafar sadarwa ta sada zumunta da ake cewa social media
eh ina amfani da shi kwarai da gaske
ya zaka yi amfani da ita wajen yada waɗannan abubuwan da ka ji a wannan zaure
eh gaskiya ne to yadda zan yi amfani da shi gurin yada wannan abubuwa da naji a wannan taro shine gurin saukar da kunce step down na abin da aka tattauna tunda da turanci ne sannan kuma yawancin wanda suke sauraron da semi literate so zan yi amfani da yare harshe wanda yake mai sauki musamman Hausa tunda zan aikar da sakon wannan taro da aka gabatar a nan gurin insha Allah da social media WhatsApp da Facebook da Twitter da shauransu
insha Allah ya muke
ummi Bilyamin
daga na
Women for Health Organization
gashi kin zo taro an yi maganganu akan abin da ya shafi matasa da musamman abin da ya danganci zaman lafiya abubuwan da kika ji ya zaki isar da su ga watakila waɗanda ba su zo wannan taron ba
eh to duk da ni ma dai na zo late man zo da war ba saboda yanayi amma abin da na fahimta shine an yi magana akan yanda al'umma musamman matasa suke amfani da wani abu nasu ko kuma wani belief din su suke bata wasu daga ciki saboda wani ideology nasu me ya zan kira ideology da wasu aqida amin yawwa so abin da na fahimta kenan to an yi magana akan yanda za a magance wannan abin a ƙasa da kuma yanda abin yake affecting mutane yake shafar rayuwar mutane
to ke yanzu gashi kin fa'idanci da wannan watakila akwai kawayenki akwai yan uwa akwai waye da sauransu yaya zaki ki isar da wannan sako
eh To ya danganta ka san yanzu ana amfani da social media almost 90% na mutane on social media so abinda akai discussing dama na kaddara a raina cewa zan dora a page ina na Facebook saboda wanda basu gani ba su ma at least za su gani cewa an yi discussion akan kaza at least wani ma kila bai taba jin kalmar radicalization or deradicalization ba amma idan ya gani zai ce to ko dictionary ne zai duba ya ga me ma'anar wannan kalmar idan shi ma abin ya shafe shi zai ga to ta yaya zai iya magancewa
an ce na yi ni ya sunanki
lafiya kalau sunana Fatima Salisu
ga cikin zaurin taro an tattauna abubuwa abin da ya shafi matasa da iyalai da sauransu da kuma zaman lafiya me kika fahimta
abin da na fahimta akai abin da akai bayani an yi bayani akan me yake affecting din rayuwar matasa yanzu da suke tasowa wani irin rayuwa ake shiga kamar irin suke dinafin dinnan da ake boko haram wani me yake haddasa su wani lokacin kuma abin da yake sa matasan nan suna shiga ko rashin aiki da basu da shi ne ko kuma rashin daukan nauyin da za a sa su a makaranta su shiga wani ma ya gama secondary amma ba shi da irin basu da karfi talauciya musu yawa ba za su iya ci gaba da karatu ba to haka idan waɗannan mutanen suka zo suka ja su irin za su ba su kuɗi da yawa sai kaga to irin haka suna fada irin wannan harkar da ba ta da kyau
to yanzu gashi an tattauna da malamai da dalibai da sauran masana an fito da hanyoyi watakila da za a kawar da irin wannan matsala ke yanzu wace gudunmawa zaki bayar banki bannan
bayan nan zan irin kamar mutanen da suke kusa da ni haka zan yi awareness akan hakan me ya kamata eh zan fadakar akai tunda kuma ina kamar aiki a cikin kauyuka haka to zan iya tara mutane jama'a da suke zuwa gari me yake haddasawa wani hanya zamu bi mu kare abin da ya kamata sannan sai amfani da social media irin su Facebook WhatsApp da ake yi irin su Twitter da emails haka zaka iya wallafa irin na kama daban wani idear ka kuma karawa akai dan dai ka gamsar da jama'ar da kake so sakon ya je ya kai kuma ya
ce zaki hakan din kenan
insha Allah I hope so
yaushe zaki
fara kamar daga next week Monday insha Allah
amma kike sunanki
sunana Fatima Salisu daga Women for Health Organization
to yanzu kuma ga wannan nasihar kafin mu sallama da ku
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنانا محمد دان وظيفة برنين قواني كأنين وطن رمضان وندميكي أكيني أيو وطانا واندا للي الله دكان سأتكين القرآن يا بياني يان أزمينش واندا الله يتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يتي من وجب تأزمي غريوكو كمير من وجب تأزمي غنقبانيوكو إحاكيك كوتي وكوما ذاكو يسولون الله don azumi yana sa mutum mai tsoron Allah na yi tsoron Allah kina tun da an wuce ta azumi ga na gabanin mu ba mu mun ka fara ba mu ma mun biyo bayan wasu ne kina duk mai imani kina inda yana lahiya kalau bai da rashin lahiya bai da wata tahiyar da takai cewa lalle ana yin kasar gare ta kinan Allah ya dura mai azumi inda yana lahiya kuma da sharadin ya kai manzilin kinan bai da wani abin da hana mai yin wannan azumi kuma sha'anin azumi dama kun gani Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya gaya mana tun daga can wurin ganin wata annabi ya ce mana su muliru ayati hi wa abdiru li ru'yatihi ku yi azumi don ganin wata kuma ku aje ku ci abinci ai sallah can karshe kenan kuma don ganin wata akan haka tsarin musulunci tun zamanin rayuwar annabi har aka kawo ga sahabbai hatta bi tabi'ina aka zo nan wajen malaman sunna irin su imamu maliki har aka kawo yau kenan akan wannan tsari ne ake Allah ya wajabta mana azumi an yarda wannan kuma an san qur'ani ne Allah ya hadi kuma annabi yayi bayani dai bayan daya game da sha'anin azumin ramadan dan haka duk mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan tsarin da iske malaman nan na farko akai ne to ala kulli halin shine zai biyo akan shi
to madalla
lallai ka aikin ga watan ramadana wata ne mai albarka kuma malamai da dama suna kira da a tashi tsaye wajen ibada neman Allah ya jagoranci ga duk wayansu abubuwa
da ma gyara mu'amalan ka tsakanin ka
da makota kware da gaske sosai
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Jonas tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa
Yusuf Ali Harande
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya
Muryar Amurka yau ta tantance dai bincike ta tsaro zance ba ruwan sa yau da malalaci yau yara suka gaban su kwarai ba za su bari.